mutane na koko da gida ba su min vote ba, amma tunda na zama fourth ragawa ce ku Abiola Barka, amma ni ke zan zama vice president naka. Isa in go negotiate am na no problem.
Kalabin shirin ta wannan makon, yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga cigaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Alƙaluma na nuni da cewa sama da ƙananan yara mata miliyan 65 ne a faɗin duniya ba sa zuwa makaranta, yayin da dama daga cikin waɗanda ke zuwa makarantar kuma ba sa yin nisa a karatu bisa dalilai daban-daban. Yau za mu haska fitila kan hatsarin tura ƙananan yara mata talla da ake yi a ƙasashe da dama. Yau kuma muke sallama da Mama Sarah Jibril, macen farko a arewacin Najeriya da ta taɓa tsayawa takarar shugaban ƙasa. A yau ta bayyana abin da ya biyo bayan zaben fitta gwani da aka tsayar da marigayi Abiola dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar SDP. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Alƙaluma na nuni da cewa kimanin ƙananan yara mata miliyan 65 ne a faɗin duniya ba sa zuwa makaranta, a maimakon haka iyayensu ko kuma waɗanda aka ba amanar kula da su da galibi mata ne suna sa su ayyukan neman kuɗi da suka haɗa da talla, lamarin da ke sa rayuwarsu cikin hatsari da waɗansu lokuta yakan zama sanadiyar ɓacewa ko ma rasa rayukan yaran. Shirin Kallabi ya yi bibiya kan wannan batu da kuma abin da waɗansu mata a Najeriya ke cewa a kan wannan lamari.
A cikin zauren namu na yau, baƙin namu sun haɗa ne da Hajiya Hadiza Gomina, Hajiya Kulu Salihu Malambuwa, sai kuma Hajiya Kaka Suleiman. Hajiya Hadiza Gomina, idan na fara da ke,
muna cikin wani zamani da yawancin iyaye mata sukan sawa yara talla, wanda kuma tallan nan kowa ya san cewa yakan haifar da wasu kalubale da dama, kama ta rashin tarbiya ne, fyaɗe da ake yi ma ƴaƴa mata sakamakon wannan tallan, kiga yaro ko yarinya ta tashi ba ta da tarbiya. To shin menene babban dalilin da yasa su mata suke dora ma ƴaƴansu talla?
Mata na dorawa ƴaƴansu talla saboda neman ma yaran matan abin aiki, saboda in ta tashi yin aure ba za tura ta haka kai ba. To maza maimako su ma su zauna su yi responsibility din su, duk sun bar ma mata. Wai mace na cikin gida ba za ki fita ba, ba za ki kaza ba, dan dole su nemi abin da za su yi su samu dan kobo. In yarinyar nan ta tashi gobe za ta yi aure, za tura ta salala hakan nan na gidan miji? Ai dole a dan bata wani abu, a samu mata dan kayan daki, dan kayan kitchen. To miji in uba bai kawo ba, ina uwa za ta samu da take cikin gida? Shi yasa suka gwamace yaran nan su je su yi talle ko kuma su yi aikin su house girl hakan nan su samu kuɗi. To cikin yin wannan abun abubuwa iri-iri na iya shiga. To duk wannan abun kuma in yazo wa zai koya musu? Shi yasa yaran ba su da tarbiyya, saboda ba su zauna da iyayensu ba. An je talla an dawo, kin gama tsaidawa? In ba ki gama ba me ya faru? Tana iya zuwa wani saurayi ya karbi duka ya bata kuɗin ta dawo. Uwan tana gida ba ta sani ba yarinyar ta kawo. To shine mafi muhimmancin abun cikin wannan talla din nan.
To ba kya ganin sa ƴaƴa mata musamman ƙananan yara suna talla din nan zai iya haifar da wani matsala ga rayuwarsu, kama kaman ta gefen tarbiyya?
wurin tarbiya gaskiya yaran nan ba su da tarbiya saboda me lokacin da ya kamata su zauna wurin iyayensu su dinga koya musu abubuwan da ya kamata na rayuwa ba za su samu lokaci su koya musu ba gari na wayewa sun tafi talla tallan nan ko sun gama ba su dawo gida ba za su zauna suna wasa nan ne ma wurin shaye-shaye za a dinga koya musu duk wayannan abubuwa duk zinace-zinacen da yake faruwa nan wurin yaran ke koyawa in sun zo cikin gida wurin tsoro iyayen ba su san me yake faruwa ba maza mana iya bin su gida ba wanda ya sani
to Hajiya Kulu in muka dawo kanki wasu na zargin cewa dorawa ƴaƴa mata talla yana daga cikin abin da yake jawo tabarbarewar tarbiyar su ya kike ganin wannan al'amari shin haka ne a ta bangaren ki
eh haka ne kuma ba haka bane abin da yasa nace haka ne waɗansu yaran daga tallani ake samun lalacewar tarbiyar su kuma daga matsin iyaye in ta fita abu bai sai ba uwa ta hura mata wuta tace dinga za ta shiga ta kawo mata kuɗi to daga nan yarinya shikenan wanda ya kira ta zai mata juri za ta iya bin shi dan me dan ta kawo ta rabu da uwar lafiya ba tare da an mata wani hukunci ba na biyu wani kuma ba talla bane yake kawo tabarbarewar tarbiyyar yara yanzu musamman a yanzu iyaye suna ba da gudunmawa 100% a lalacin yayansu da makoci zai ma dan makoci hukunci a zauna lafiya idan uba ya dawo sai uwa ta ce ai wane ka zama malam wane ya zo ya fada sai je mai salama gida mai godiya amma ban da yanzu idan uban da ya miki salaman kin so ne a ba tsakani wani magana to in baki da wando ki sa wando saboda ta dauro za a zo idan bane ina mara madansa baya kiri yaro zai abun kai tsawa iya ce an tsana dan su to daga nan ana nanana har su ma zo karfin su to shikenan su ba su sai su tsawatar mishi ba tunda tun farko ba su bashi wannan tsawar ba to kin ji abubuwan da suke ka tabarbarewar yara a wannan zamanin da muke ciki yanzu
to ke a nake ganin kina ganin cewa a tallaba ya daga cikin abin da yake kawo tabarbarewar
tarbiyya
yana ciki amma ba shi kadai
ba
haka ne to wasu iyaye na cewa talauci ne ke saka su su dora wa yaya talla
ke haka ne
to amma ba kya ganin su iyaye akwai hanyar da ya kamata a ce su bi domin samun abin da za su ci musamman shi uba da ya kamata a ce ya fita ya nema amma kuma sai kaga ya zauna a gida kuma a ce yaya ake dora wa talla su da ya kamata a tura su makaranta su je su samu ilimi
haka ne talauci yana kawowa kuma da gudunmawar uba uba ne ya kamata ya dauki nauyin gidan shi da iyalin sa to wani uban baya babu dole ne uwa za ta yi wannan ta dora mai ayyan talabiyo mun su zo su ci abin da za su ci na maganar rayuwa amma waɗansu iyaye matan su kuma kwadayin abin duniya ne ko da uban ya kawo wadata ya ba su abinci to kwadayin su tara kuɗi su yi kuɗi to sai sun sa mai ayyan talla wani ma uban bai so a koyi za a fita a je talla to daga nan abu ya lalace kuma kafin ya sani abu ya ji labari to kin ji dalilin da ya sa waɗansu yana suke yin talla dole ce suke yin talla ko ba inda za su yi
To Hajiya kaka idan muka dawo kanki me zaki ce game da tallace-tallacen da ake dora wa ƴaƴa mata a wannan lokaci da muke ciki
Eh to gaskiya ina ga wannan matsala ne mai zurfi wanda in za a dube shi dole a dube shi ta fannoni da yawa na farko dai ba za a dauke issue na economic problems ba na rashi da talauci da ya addabi al'umma yadda zaki ga iyaye mata in suka rasa da za su yi musamman ma in suna da marayu a gaban su to wasu kuma kin ga bugu da ƙari babu ilimi na boko ko na addini da zai wayar musu da kai su san illolin waɗannan abubuwa to sai ki ga sai suna ɗaura yaran su talla yaran nan kuma galibi ƙanana ne
sosai
a teens din su suke 13-14 da kyarki samu wanda ta dara 18 balle a ce ta kai shekaru da za tana da wayewa da za ta iya kare kanta da mutuncinta to shi yasa ake samun waɗannan matsalolin gaskiya so in kika duba akwai bangarori da yawa gaskiya akwai economic din sai kuma akwai rashin ilimi akwai rashin fahimtar addini to ina ga duk waɗannan su ne suka taru yawa suke causing wannan problem
to a matsayin ki na uwa wace irin shawara zaki bayar domin iyayen da suke dora wa ƴaƴan su talla su wato lura kuma su kiyaye su ga cewa akwai hanya da ya kamata su nemi kuɗi ba tare da sun dora ma ƴaƴan su talla a gida ba
yawa bar ma maganan in faɗi wani abu a matsayata ta uwa wanda nake wa yara tarbiyya farko mu duba mu musulmi ne yawa to kuma addinin mu ya ba mu haifu wannan yara amana ne eh kuma in muka ce ba ma ta farin fannin musulunci zamu duba ba zamu duba ta kasa ce gaba daya ma yara ko ina ka samu da under age amana ne eh kuma kare haƙƙin su da mutuncin su a taimaka musu su girma su zama masu contributing to society da al'ummar su wannan haƙƙi ne ga dukkan mahaifi shi yasa ma aka ce idan ka san ba za ka iya rike gidanka ba ka kai auren eh saboda aure comes with responsibility ke ma uwa in kika haifu it comes with responsibility now we understand akwai economic issues amma sai a nemi wani hanya daban na maganta wannan yawa na tattalin arziki eh to sai a nemi wata hanya daban na maganta wannan eh ita gwamnati tana da nata role to play amma ni ba ana son kullun a ce gwamnati gwamnati kawai ana kuka gwamnati ya kamata ta yi nata ta taka yawa ita na da rawar da ya kamata ta taka to amma mu ma din iyaye da kuma community kowa yana da nasa role da zai taka so ina ga gaskiya ba abu ne da ya tace ya dace a ga yaran musulmi haka suna kan titi babu kula an daura musu talla duka talla in kika duba train nawa ne akai to amma suna fita kuma kin san inda yaro ka tura shi fita je kasuwa ko tasha ko wani waje to keke ma kin san sai abin da ya faru
sosai
to kuma muna samun gaskiya labarai kala kala na irin halin da yaran mu ke shiga ciki wanda lalle lalle ina ga ya kamata a wayar da kan mutane ita ma gwamnati ta yi ta wajen wayar da kan mutane to amma kuma communities da malaman mu da traditional institutions mu duk ya kamata a shiga ciki dumu dumu a tsayi cikin wannan conflict to
da fatan wata tambaya ne ta tsaya da
Mama Sara Jibril ta yi tarihi a matsayin mace da ta fi jajircewa a Najeriya a yunkurin ganin an ba mata damar jan rigaman mulkin kasar duk da rashin goyon bayan da ta fuskanta daga matan kansu a yau ta bayyana abin da ya biyo bayan babban taron jam'iyyar SDP inda aka tsaida marigayi Mashud Abiola a matsayin shugaban kasa waka aka ce a bakin mai ita ta fi dadi ga kallabin mu ta mako
da ta ce mutane na koko da gida ba su mun vote ba amma tunda na zama fourth ragawa ce Abiola barka well done amma ni ke son zama vice president naka sai in go negotiate am na no problem amma wanda suka karbi kudi daga wajen masu takara da kudin show off na je na same shi wajen da shi ya zauna ni ma na zauna akan ciya sofa din ako so da muka gama ana ta rigima cewa wa zai zama vice president na shi na ce a ke namiji ni mace kai baba ni mama kai Yoruba ni daga Kwara ni Benufia kai Muslim ni Christian abun yayi balancing ba wani dogo magana na to ga jai ana ta yi in baka bani vice president ba za ku samu wahala yana ya haka ne
a wace jam'iyya kenan
SDP da NRC so ba shi ne ba
amma NRC din ko kai kom
na yi SDP da NRC so suna yin nasu kuma muna yin namu a SDP so daga ba dauke ni vice president ba yanzu kuna Allah baya so
zalunci
kai namiji mace baba mama kudu muslim christian kudu arewa to me zai hana kamar da ni vice president sai suka yi ya kai ma waye zama mishi vice president ma shi ya dauki
kingibe
that's right daga northeast okay Allah baya so zalunci mu yi ta zuwa ba zai yi ba ban yadda ba na ga musu muna magana sai kun ci tide na mu mata kuma suka muku vote aka mata mu mu samu yes duk da Christian da Muslim suka muku vote na ina representing dukansu ni kai baba ni mama
To yanzu ya kika ga Najeriya to yadda take tafiya a yanzu?
Rashin gaskiya din da adalci da bin dokokin na dokar Najeriya constitution namu kuma da bi rantsuwan office oath of office ko wai zai dauki daga ward state region legislature the president za dauki alquranu the bible so ya kamata a samu wanda zai sai a ku bi alkawarin ku a rantsuwan ku shi yayin magana na alquran as the muslim ne kuma zai kamana wa as a christian and is baba ni mama ce so abun ya zama balance da kuka ce ba za ku mayar da ni vice president ba za ku samu matsala
su kin dade kina wannan gogar mayar kenan
yes rene kasa jama'a yara da masu mulki mulki ma daga gida mulki ga wajen makaranta mulki wajen aiki kowanne da rantsuwa nashi in za a aure ba ba a kira malami da ku pastor su an tambaye su zaka bi dokokin alquranu zaka bi go zaki bi dokokin na bible zaku ce eh ko in rantsuwa ce ba zaku abin da ya kamata ayi amma mun ganin cewa babu koyi in aka kai maganan gidajen siyasa an manta da alkawari da aka yi a gaban jama'a da ubangiji wanda ya halice su ba abin dokoki kuma wanda ya
kike ganin muka tsinci kanmu a wannan yanayi
yes mu ne ya zaka saka rana injili za a yi zan so kamar wajen 10 o'clock 11 ba an rana ya riga ya fita jama'a so zo su ne shaida kai wannan rantsuwa masu dokoki judges suna tsaye the pastor suna tsaye malamai suna tsaye yara da youth da everybody suna tsaye a yi rantsuwa a gaban ubangiji kuma a kiyi Allah kuma yayi shi ai kuma bai kace yana ba mu lokaci mu tuba amma tunda ba mu tuba so ba siyasa ne zai kace mu ba amma ranar za gama duniya naka zaka sami lahira amma mutanen na gani sun fi so su yi duniya nasu da kuɗi da ba su kalli me yake bayan kabari wani kibla zamu ba yara da matasa wanda suna zuwa bayan mu ba na zuci kishin zuci masu siyasa na mu kasan sun bari
to me shawaran ki a gare su yanzu
ina akwai tsoro Allah either it is dokokin na Allah a cikin the bible da quran da suka rantsuwa sun san cewa za a sa dole su bi kuma constitution na kasa akwai abu da ake kira oath of allegiance alkawari cewa zan bi dokan a gaban kowa ba mu da tsoro Allah ne ba mu da kunya ne da iyaye da mutane da limam da pastor da bishop duka suna tsaye ana rantsuwa a gaban ubangiji a cikin rana su a soki in ba wai Allah shi Allah ba ya share duniya ta tuntune amma tunda shi Allah lokaci na shari'a shi bai iso ba ina ba kowa yayi kokari ya gyara halin shi in ranar shi ya cika ya shiga lahirin shi ya ji da halin shi a can amma mutane ya kamata su tuna in Allah yana nuna mana akwai hanyoyi hanyar wuta hanyar aljanna ana koya mana amma son kuɗi da mulki da girma da dukiya da zaman rashin tsarki daga zuciya har da harka maimakon da su gyara gobe da zuciyar yara masu girma sama sun ne an riga an nuna musu cewa sata da mugunta da su ake so a yi mulki yanzu to yaya kasan zai yi gaba wanda suka yi rantsuwa kuma in ran juma'a yayi za a je masallaci ran sunday lahadi za su je church ina tambaya meye ne su malamai da sheikh da pastors da bishop suke yi a kasan nan na tambaya wannan tambaya don suna na saira saratu suna miji na jibril ba malaika jibril yake bi ba suna su kenan ni uwar duniya kowa da kowa manana sunan Salatu kenan sunan dauki iko daga sunan da ubangiji ya ba baba na ya bani kuma na zama confident interview madanna ina miki Allah na yana jina ban zan yi miki kariya ko mugun magana ba ya kamata kowane iyaye yana da godiya da kishin zuci wa girman yaran nan abinda za su zama a duniya nasaran su amma za a koya musu tsoro Allah na bin dokokin na Allah a cikin Quran a cikin Bible ana koya musu a school yanzu wani ana so a ci zabe akwai wani daban iyaye za su wa yara jarabawa nawa wani da special school ana magana akwai university akwai ana irin wannan su sai da suke a karbi kudi wajen yara ana koya musu sata ne makata zan koya musu sata da cheating me cheating da cuta ne to in muka koya yara cuta dole wani ya zama 90% ya menene do the system rayuwar namu ya zama rashin gaskiya kariya rashin tsoro Allah rashin tsoro Allah to yaya ba za samu ya da ba za su tace cewa a abinda suka sani in ba su rigima ba ba za a ji su ba yasa yara suka taso za su yi mace yanzu kuma ta tace cewa ana wasu dokoki kada a rushe bakin jama'a bayan an karbi vote kuma an rantsuwa cewa abinda muka so za mu yi mu kuma mu rantsu da sunan Ubangiji da Alkur'an da Bible ba yi ba ana ta cigaba da sata da rashin bin dokoki ya ba za samu tafiyan baya ba
to me shawarar ki yanzu me kike ganin gwamnati za ta iya yi ta gyara abun
Allah ba su dama su zama manyan a kasar nan su koma in mutum yana da niyya ya canza halinsa su za su tuba wa Ubangiji ya Allah na tuba ba sai wannan kuma ba kuma ya nuna cewa ba zai ci gaba da cuta da sata da abubuwa da yake yi ba yara suna gudu suna zuwa kasan waje
ana koro
suna neman rayuwar su tunda an hana su su yi vote an hana su su samu amfanin kasa
wannan gudu zuwa kasar waje din ai bai da kyau ko kin ga yana da kyau ne
bai da kyau rene banza ne bai da kyau kuma wasu sun koyi halin sata kuma halin cuta kuma a waje
karunki nawa yanzu
na 79 in Allah ya kai mu zan yi birthday na mako 80 in Allah ya bar mu yi 90 mu yi 100 eh akwai wasu suna 120 suna plus kusa ma har da 150 ko Allah su ba mu da rai dake da yawan rai
nagode ma
to akwai aiki
a gaban mu
yes mata ku tashi tsaye fa ana banza da gindar aiki ma duniya to yaya kasar zai samu albarkar Allah kunya muke kawowa sunan Ubangiji kunya muke kawowa rantsuwa mu da Alkur'an da Bible so su pastor da bishops su tashi tsaye da aikin su malamai da sheikh su tashi tsaye
kuma ƙara jinjinawa kallabin mu ta mako Mama Sera Jigo a fafatukar siyasar mata a Najeriya da kuma fatar mata da ke da sha'awar tsayawa takara za su yi koyi daga jajircewar ki uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako uwar gida Sera Jibril mace farko da ta taba tsayawa takarar shugaban ƙasa a Najeriya da bakin mu na yau Kulu Salisu Malambuwa da kaka Suleiman da kuma Hajiya Hadiza sai wakilanmu Madina Dauda da Ruqayya Bashir a birnin tarayya Abuja da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka ni Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa ya salamu ayya kai ya salamu in mata na zama kallahi tsakani